أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديساك هذا مؤمن يمشي نتلاتا شاهدوا بوتن رمضان شكرا تدبو إيادة لليهدو لسلاتين دهدو باي هجر المنزوق sallallahu alaihi wasallam, wanda ta daidai da 23 ga watan 7 a shekara ta 2013. A yau zamu tashi insha Allah a ayat da malamin karanta mana ayat ta 230, wato qaulullahi tabaraka wa ta'ala, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Wannan aya kamar da yake a jere ta biyo bayan waccan aya ta gabanta, wato ta 229, inda Allah maɗauki ya gaya mana cewa shi saki marra biyu ake yinsa, a yi ɗaya sannan kuma wani lokacin a ƙara ɗaya. To in suka zama biyu, to shi kenan mun ji abubuwan da Allah maɗauki faɗa a can. To nan kuma ɗori a kan wannan sai ya ce fa in tallaqaha, in kuma ya sake ta, ma'ana bayan wancan biyu, bayan dama ai ya ce to in har aka yi wancan biyu, to abu biyu ne, fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. To idan mutum ya zabi tasrihun bi ihsan ɗin, kaga zai saki kenan. To shine sai ya faɗi wannan, kuma sai aka fito da shi ƙuru-ƙuru da lafazinsa da aka saba, lafazin talaƙi. Mun san shi talaƙi a shar'ance malamai suna sa shi kashi uku: akwai lafazi sarihi, akwai lafazin kinaya, akwai kuma lafazi ajnabi. Lafazin sarihi shine wanda yake akwai lafazin talaq a ciki, mutum ya ce wa matarsa anti taliq, wannan baya daukar wata fassara ba saki ba. In yace ba saki yake nufi ba, bayan ya faɗi wannan ba a karba. Akwai lafazin kuma kinaya, wanda lafazinsa ba sarihi bane. Mun an ce sarihi ana nufin ƙuru-ƙuru. Yawwa, shi kinaya shi ne wanda aka saka ya. Misali, mutum ya ce wa matarsa tafi gidanku, je ki haɗu da mutan gidanku, je ki gida. To wannan kinaya ce, yakan kuma ɗauki ma'anar saki in an tambayi mutum ya ce sakin yake nufi. Akwai kuma wanda yake lafzi ajnabi, al-lafzul ajnabi, wanda ba shi da alaƙa la min qaribin wa la min ba'idin da harkar saki. To malamai suka ce wannan ko mutum niyyar haka yake nufi, to ba saki bane. Ma'ana ko saki yake nufi in ya faɗe shi. Misali, ya ce ɗebo min ruwa, miƙo min ruwa. Kaga miƙo min ruwa ba shi da alaƙa da maganar saki. To malamai suka ce wannan ba zai zama saki ba. Duk wanda ya ce wa matarsa ka miƙo min ruwa, to ba za a ɗauke shi saki ba, ko da a zuciyarsa akwai saki. Domin daga cikin sharuɗɗan saki shi niyya kawai ba ta wadatarwa. Yawwa, mutum ya ce ya yi niyyar sakin matarsa, to sai ya sake ta, sai ya yi lafazi ko ya yi kitaba. Domin idan da yana cikin lafuzan da ake kama mutum da daga ya kulla su a zuciya, to an samu matsala. Yau shi idan bai faɗa da bakinsa ba, ko ya rubuta, to ba a kama shi da shi, yana cikin hukuncinsu ɗaya da zancen zuci. Yau ko da niyya sunanta, amma ba a yi azuma ba. Azumarsa shi ne a fitar da labarin ya fita. Yau a sanar da matar cewa ga abin da ke cikin zuciya. To in an samu wannan, shi ne saki yake aukuwa. To nan sai mana amfani da lafazin talaq, bayan a baya da ma ya yi amfani da lafazin tasrihi. mun fahimci abin to sai yake cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu in har ya sake ta bayan an samu saki biyu sai kuma ya kara mata daya kaga ya zama uku kenan sai shi to fala tahillu lahu to bata halatta gare shi min ba'du bayan wannan abin da ya auku hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta aure wani mutumin daban wanda ba shi ba to sai sai fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a to nan an yi amfani da wannan lafazi sau biyu fa in tallaqaha kuma aka sake fa in tallaqaha wancan wa ake nufi wannan wa ake nufi na farko ana nufin mijinta wannan da aka ce fa in tallaqaha me wanda ya mata saki biyun nan in ya sake ta kuma ma'ana ya mata uku to shikenan bata halatta ba gare shi har sai ta auri wani mijin daban to sannan wannan kuma da aka ce fa in tallaqaha ai hadha az-zawju ath-thani yawwa wannan mijin na biyu shi kuma in ya sake ta fala junaha alaihima to ba laifi akan su su wadancan su biyun da mijin farko da ita wannan mata an ya taraja'a su koma kuma su sake komi mun fahimci abin lamirin kowanne da yake koma yawwa to sai ce fala junaha alaihima an ya taraja'a in dhanna in su biyun da wancan mijin farko da wannan mata da wannan miji na biyu shi ma ya sake ta mun gane yawwa in suna zato cewa za su an yi qima hududallah za su tsida iyakokin Allah da shari'ar Allah za su gudu kar Allah nan dhanni ana nufin adh-dhannul ghalib adh-dhannul ghalib ba yaqini ake nufi ba domin malmisna cewa al-umurul mustaqbala ba a gina su akan gina su akan adh-dhannul ghalib ba a gina su akan yaqini domin ba mai yaqini domin mutane ba su san gaibi ba yau duk abin da yake nan gaba ne mustaqbal za a yi zance to duk abin da zaka ce kana zato sai dai ka gina shi akan zato galibi mun san zato akwai zannun galib shine rajihi akwai kuma zanni da yake da'if nake mai rauni yawa to zaton duk abin da kake zato ai akwai wani abu a zuciyarka tsakanin wannan da wannan kana zaton abu kaza dama yake ko hagu akwai lokacin da zaka ji cewa kafi karkata zuwa ga daman ko kafi karkata zuwa ga hagu to nan wanda kafi karfi ko yafi karfi a zuciyarka shi ake cewa adh-dhannul ghalib ko adh-dhannul rajih to da shi ake anan da fatan mun gane yau ba wanda ake nufin yaqini bane kamar yadda yake zuwa a wasu ayoyi alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim alam ke ga mana nan ana zancen yaqini ne dan ba maganar wani abu ne na cewa su za su yi ko ba za su yi ba yau wannan wani abu ne na tabbas akwai shi haduwa da ubangiji tabbas ne ya danganci a zuciyarka kai kuma menene yaqini ne ko ba yaqini ba nan ana magana ne akan imani yau ba akan kudurin me zakai ba akan kudurin me zakai sai dai kai zato galibi ba yaqini ba sai dai ka yanke yaqinin kana son kaza amma cewa tabbas abu kaza zai misali yanzu baka da damar ka iya cewa ina da yaqinin lalle in an ce mun in bi tsari kaza zan bi sai dai ka ce kana kyautata zaton zaka bi domin baka san me zai zo maka ba yau amma wajen imanin ka da abun a matsayin doka dole ka sami yaqinin cewa ka yarda da wannan doka domin wannan kuma bangaren imanin ka ne a zuciya tsakaninka da ubangiji ina jin kun gane insha Allah to sai ke cewa fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah sai ce wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun wadannan dokokin Allah ne iyakokin Allah ne wanda yake bayyana su ga mutanen da suke wato suna sani ma'ana masu ilimi to nan la'alla iya abin da zamu samu ko da yake akwai wasu abubuwan ya kawo mana ba ma mun gama wannan insha Allah ma karanta dai ayar kan nan mu ci gaba mu je yau ina so mu rakkaza akan abubuwan da malami ya gaya mana a wannan littafin insha Allah ba tare da mun dau lokaci mai yawa ba malami yana cewa فإن طلقها أي الطلقة الثالثة إذن شي وانتم مجي نفرقو واندي متسكي بيونا سيكما يسكي تسكي نؤكو فلا تحل له من بعد توبة حلت باتا حلت قريشي بايا ونلوكة حتى تنكيح زوجا غيره هسيتا أولي ونمجي واندباشيبة أي نكاحا صحيحا ويطأها سيتا أولي ونمتم aure ingantacce mai cika sharu wanda ya cika sharuɗan sa baki ɗaya kakaf sharuɗan aure su cika wa yata'uha sannan ya sadu da ita nan kar a kira tarewa mujarradin tarewa da za a lullube lafazinta nan ana zancan lalle ba maganar kawai a auruma ce ta je ta tare ba sai an tabbatar da an samu saduwa tsakanin miji da mata domin asalin wannan mun lura abin da ke cikin wannan lafazi an yi amfani da bayan ya ce fa in talaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a an yi amfani da lafazin muraja'a ana nufin kome amma komen nan ana nufin act daurin aure to wannan ba zai yiwu ba sai idan auren da zai halatta wa mata ta sake komawa gun mijinta na farko da ya mata saki uku sharadinsa sai ya zama aure sahihi ta bangaren sharuda aure sahihi ta bangaren kuma an sadu a lafazin qur'ani wannan da muka karanta a wannan ayar babu wannan maganar cewa sai ya sadu da ita ko abin da yake ciki shine hatta tankiha zaujan ghaira nikahi kuma malamai sun yana da ma'anoni manya ta bangaren lugha ta bangaren shari'a a lugar larabci dama abin da ake nufi da shi shine wani abu ya shiga wani abu to in aka dauki wannan ma'anar cewa sai an samu ta haƙoƙinta a wannan aqdin da aka kulla an kulla aure tsakanin ma'aura guda biyu to kuma sai an sami saduwa to sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kawo mana wannan sharadi cewa kada mutun ya dauki daga an je an daura aure na wata mata da mijinta ya sake ta saki ya kai uku sai aje kawai a zauna a daura aure washe gari sai ta nemi saki a gun mijin sai ta dawo gun mijin farko wannan ba zai yi ba sai dole ya tare da ita tarewa da ita ma'ana an samu saduwa ta hakika mun fahimci wannan kar a ba wata kinaya a wannan gun saboda asalin abun akwai hadisin Rifa'a al-Quradhi da ya saki matarsa kuma ya kai saki uku to shine da ta fita daga gidansa sai ta aure Abdurrahman ibn Zubair ne ba Az-Zubair ba yawa fatahan Zayun da ta aure shi shine sai ta dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo kara cewa ita fa ta samu wannan bawan Allah Abdurrahman ibn Zubair ta same shi cewa abinda Allah ya hore masa na saduwa da mace dan hinken nan ne ba zai wadatar da ita ba ma'ana gabansa ba shi da yadda girman da zai wadatar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa ita tana so ne ta koma gun mijinta na farko Rifa'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata a'a har sai kin dandane zumarsa ya dandane zumarki wannan magana ce ta manya wanda take nufin bai kamata dama a bayyana irin waɗannan abubuwa kuru-kuru ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan lafazi ma'ana sai ta koma ya sadu da ita duk kankantar abunsa sai an yi in an samu wannan ya tabbata cewa ya sadu da ita saduwa sahihiya to wannan ne zai halatta mata ta koma gun mijinta na farko da ya sake ta saki uku kage kenan ashe ya nuna ba mujarradin daura aure ake nufi ba yawa wannan kuma an same shi ne a ina kamar da nace a sunna ba zahirin wato qur'ani ba wannan yana tabbatar mana cewa addinin musulunci ba zai taba yiwuwa ba da zahirin qur'ani shi kadai ba tare da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yawa to mu cigaba to shine sai ke cewa ai fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ay nikahan sahihan wa yata'uha kuma yasadu da ita li'anna an-nikaha ash-shar'iyya la yakunu illa sahihan domin kuwa shi aure ingantacce na shari'a kai aure na shari'a baya kasancewa sai ingantacce wa yadkhulu fihi abinda ke shiga cikin ma'anarsa kuma shine al-aqdu wal-wat'u da kullun aure an daura aure sannan kuma da saduwa da juna yawa sai ce wa hadha bil ittifaq wannan maganar dukan malamai sun ittifaki ba bukata a kawo maka ma sabani ba wani sabani a wannan matsalar cewa sharadi ne din matar da mijinta ya sake ta sakin da ya kai uku an yi daya akai daya akai wani dayan to wajibi in dai har tana so ta sake komowa gun mijinta na farko to sai ta auri wani mijin daban mijin kuma ya sadu da ita bayan aure ingantacce ashe kenan to shine ga karin bayani sai ki cewa wayushtaratu an shartanta an yakuna nikahu thani ya zama auren wannan mutumin na biyu ya zama cewa nikah raghbatin auren kwadayi ne ma'ana aure ne da shi ya kwadaitu da matar ya neme ta ya aure ta kun gane wannan me yake nufi yawwa sai ya ce fa in qasada bihi tahlilaha lil awwali in kuwa shi wannan nabiyun nufin sa dama shine dan ya halatta ta ga wancan na farko su kulla da shi da matar bari ya aure ta su dan zauna dan wani lokaci a samu duk abin da ake so a samu na sharuɗan sannan kuma sai ya sake ta domin mijin farko ya samu to in wannan shine nufin sa falaysa bi nikahin to wannan ba ma aure bane ma'ana sunan sa su aure wanda bai yi ba duk inda aka yi aure irin wannan to auren batacce ne aje a bata shi yau sai sai falaysa bi nikahin wala yufidu tahlila kuma baya amfanar da wannan warwarewar da zai halatta ma wannan mata ta koma gun mijinta ma'ana baya amfanar da halatta mata ta koma ga mijinta shine ma'anan wala yufidu ai wala yufidu hadha nikahu at-tahlila shi wannan auren na biyu baya halatta da wato komawar waccan mata zuwa ga mijinta na farko wala yufidu kuma sannan shi wannan aure la yufidu wat'u sayyidi komawa ga wannan mata ta koma gun mijinta na farko baya ba a samun sa damar yuwarsa a fa'idance shi ta hanyar aje gun ubangidanta ya take ta nan me yake nufi mutum yana da baiwa na gaya mana ji idan mutum yana da baiwa mallakarsa ya halatta ta auri wani mutum wanda na gaya mana cewa a sharadi ka'ida wannan duk dan da aka haifa a irin wannan auren bawa ne don dukiyar ka ce ta tafi wani wurin ta yi aure duk dan da ta haifa bawa ne shi sanama ko ga Allah madauki yana gaya mana mu auri mata yaya sai mun rasa domin kar gudun kar a shiga zina shine zai sa a zo a auri bayi saboda me baiwa in ka aure ta duk dan da kuka haifa mallakar wancan ubangidan ne kun ga matsala kenan yau kaman baka komai ba to shi yasa idan mutun yana da baiwa irin wannan tana auren wani sai shi wannan mijin sai ya sake ta sakin ya kai uku to ba za a ce tunda dama sharadin aure in tana so ta dawo wurin sa shine sai ta yi aure ko ta yi aure kuma a take ta to kat ta ce bari ta je gun ubangidanta ya kwana da ita tunda dai ai so ake asadi da ita sai ta ce to bari ta samu dawo ta dawo gun wannan miji to shine malami yake faɗa cewa wannan ba zai fa'idantar da haka ba kun gane insha Allah yawwa to shine suke cewa wala yufidu wat'u sayyidi li'annahu laysa bi zawji domin ku shi ba miji bane Allah ku ce wai hatta tankiha me zawjan ghayrahu tankiha bi ma'ana aqdi da kuma ma'anar ne saduwa dole sai ka kulla wadannan abubuwan guda biyu ma'ana abinda ake nufi da nikahin shine a kulla aure a daura aure sannan kuma a sadu to wannan abubuwan biyu sai an same su ta kowanne bangare kar a samu aure ingantacce da sharadi amma kuma ba a samu saduwa ba to wannan bai yi ba kar kuma ya zama manufar mummuna ce cewa ta shiri ce dan a koma gun wancan na farko shi ma bai yi ba kar a ce kuma tunda saduwa dai ake so to a dauki baiwa ta je gun ubangidanta ya take ta dan a ce ta halatta ga mijinta na farko wannan shi ma bai halatta ba dan me an samu taki ne amma ba a samu aure ba waɗannan abubuwa ku guda biyu sai an same su lokaci guda yawa to shine sai yake cewa wala yufidu wat'u sayyidi li'annahu laysa bi zawjin fa idha tazawwaja ath-thani raghiban amma idan nabiyun ya aure ta yana mai kwadayi yana sha'awar ya aure ta dan kashin kansa shi yake son ya aure ta wa wati'aha kuma ya take ta ma'ana ya sadu da ita thumma faraqaha sannan sai ya rabu da ita shi ma da kashin kansa ba dan wata manufa ba wanqadat iddataha ko wanqadat iddatuha iddata kuma ta kare to shikenan Allah madauki sai ce fala junaha alaihima to babu laifi akan su ai ala zawjil awwali wazawjati wato shi mijin farko da ita wannan matar babu laifi akan su an ya taraja'a su koma wa juna su je su yi muraja'a ma'ana ayi komai nan kun ga an kira sabon daurin aure amma an kira shi kome shi san malamai suke tattauna ana cewa kome lafazi ne da al-ashar'ance ko in ce a bakin malaman fiqihu in suka ce muraja'a a babin saki to suna nufin a mace wadda aka sake ta kafin karewar idda a maida ita in kana karanta littafin fiqihu wannan istilahi ne mun gane amma a lafazin shari'a Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani da sunna ba haka yake nufi ba. Lafazin muraja'a ba lalle ya zama koyaushe ana nufin kome bayan saki na ɗaya ko na biyu ba. Nan kun ga an ce muraja'a bayan kuwa an yi saki na uku ne har an je an yi aure a wani wuri. Amma duk da haka Allah ya kira shi muraja'a. Ashe kenan lafazin muraja'a qad yutlaqu 'ala al-'aqd al-jadid wa qad yutlaqu 'ala al-muraja'a al-mustalah 'alayha 'inda al-fuqaha. Ma'ana ita lafazin muraja'a ko shi lafazin muraja'a ana iya nufin kullun aure sabo kamar yadda yake a wannan wurin. Ana kuma iya nufin wancan dai wanda malaman fiqh suke nufi a ce an yi wato raji'in mata an mai da ita ɗakin ta bayan an yi saki ɗaya ko biyu. Da fatan ana fahimta. To shine sai ke cewa ai yujaddida aqdan jadidan bainahuma, su sabunta wani daurin aure sabo tsakanin su. Li idafatihi at-taraju'a ilayhima, saboda me yasa aka faɗi wannan fassarar? Saboda ai mun ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi dangana shi lafazin muraja'ar ga mutum biyun ne, da mijin farko da ita matar wanda mijin biyu ya sake ta. Yace an ya taraja'a, ba cewa aka yi wa mijin fala junaha alaihi an yuraji'aha ba ko an yarji'aha ba, ba haka aka faɗi. Cewa aka yi an ya taraja'a su biyun su haɗu su koma wa junansu. Kaga kenan tunda haka ne ashe abin da ake nufi koma wa junansu su sake sabon ɗaurin aure da dukkan sharuɗan da ake buƙata. To sai ke cewa fadalla ala atibari taradi, yace wannan kuma sai nuna mana ashe kenan shari'a tana kallon koman nan sai da yarda, kuma sai an samu yarjejeniya. Da ba a buƙatar yarjejeniya, da mijin za a mayarwa sai a ce masa ba laifi ka mai da matarka. To a yanzu ba matarsa ba ce, don haka ashe sai ya sake zuwa nema sai ta yarda, shi yasa sai aka kira su biyu aka ce an yi taraja'a. Domin idan shi kadai ne ya ce ya mai da ita sai ta ce ba ta so, kaga me za a yi? Ba zancen komai. Wato duk lafazin da Allah mabuki ya amfani da shi a Qur'ani za ka ga babu lafazin da ya dace in ka cire shi ba za ka samu wanda ya kai shi ba. Kun fahimci me yasa aka amfani da wannan ya taraja'a din nan su biyu aka ce? Dan me? Dan ya nuna mana ashe su biyun sai sun samu haɗin kai sun yarda da juna. Dan ya nuna cewa ba miji ne kawai zai mai da ita ba, domin kuwa sabon ɗaurin aure za a yi da dukkan sharuɗansa. To sai ce walakin yushtaratu, amma sharaɗi ne fi taraju'i, a wannan komawar da za su yi wa juna. Miji ya ce to ke yaya, tunda wancan ya sake ki yanzu ya za a yi, za mu dawo? Ita ma sai ta ce eh ba laifi. To in an samu wannan, to ya zama sharaɗin a karɓi wannan auren ya tabbata shine an ya zunna su zaci, ma'ana su samu zato mai ƙarfi a zuciyarsu. An yi ƙima hududallahi, cewa za su tsaya bisa dokokin Allah. A shekin wannan ya nuna kuma wani abu, cewa rabuwar farkoncin la'alla rashin bin dokoki ne sa aka rabu. Da haka yanzu tunda za su koma ana yi musu wa'azi, to su bi dokokin Allah, miji ya bada haƙƙi, mata ma ta bada haƙƙi. Yawwa, Allah mai kyauta. To wannan duk idan an samu wannan yarjejeniya kenan, kuma an yi sa'ar wanda ya aure ta bai sake ta ba, kun ga shi yasa dama da'iman wannan sharuɗan da shari'a take ɗora mana duk inda muka kauce ba mu bi su ba sai ga an shiga wahala. Wanda duk ya ce zai zagaye in ya saki matarsa saki uku, hankalinsa ya tashi ya zo yana bin gari yana kuka kamar saurayin Barira zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kisar Barira a sahih Bukhari, yana bin katangar mutane yana ta kuka, Barira ta kufce masa ya rasa yadda zai. Ana samun irin wannan namiji ya ta kwala yana ta buga kwalla. To irin wannan abu in ya abu, maimakon mutum ya ce bari ya je ya samu wani a dan yi plan a dan tsara, wani lokacin suna irin wannan sai ya ce ya samu wani abokinsa majalisarsa ɗaya, dama an saba da juna ba komai zai rufa masa asiri, ya ce ya je man ya neme ta ya aure ta, in ya aure ta kuma bayan ɗan wani lokaci ya sake ta saboda matar ta sake dawo gun wannan. Ana samun wannan ya zama sababin kuma ɓatawa tsakanin aboki da aboki. Saboda me? Shi idan ya aura sai ya ce kuma ba zai saki ba. To dama saboda me? Asali an saba wa dokar Allah wajen wannan tsari. Yawa, Allah ya hana ai wannan irin plan ɗin. Duk da kake gani da mutum harkar mace ba a yadda da aboki a cikinta, shi yasa dama a shar'ance wannan tsarin na wani abota da boko wai ka bari abokanka suna shiga gidanka a zauna a yi wani abu tare a ci abinci tare a yi menene matarka tana yawo tsakaninku duk waɗannan abubuwan suna da hatsari yau abokinka ba shi da alaka da matarka mun banda al'adu irin namu na Bahaushe saka da wahala abun wasu mutanen kaga irin waɗannan abun na faruwa ai ko waya ba wani abu za a ce matar wani ma tana da wayar wani abokinsa abokin mijinta har aji ba komai ta buga masa waya ba komai to yaushe zaka zo bari in zan ma kaza abinci kaza ka zo ka ci irin waɗannan abubuwan a guje su suna da matsala suna da matsala muna wasa da su to wataran kuma za a yi abubuwa bal ba wai wataran ba ana yin su suna nan da yawa zaka a guji irin wannan ballantana to irin wannan mutum ya rabu da matarsa yana son ta sosai yana son wanda zai halatta masa ita ta dawo gidansa wannan akwai hatsarin ya je ya kulla shawara da wani akan su irin wannan abun domin kuwa za a yi masa abin da ba daidai ba kuma dama shi ne ya nemi ba daidai din ba Allah kyauta to shi yasa yake cewa walakin yushtaratu fi taraju'i an yadhunna an yuqima hududallah bi an yaquma kullu minhuma bi haqqi sahibihi ya zama cewa kowanne ɗaya daga cikinsu ya baiwa ɗan uwansa haƙƙinsa yadda ya kamata wa dhalika wannan kuma zai zama ne idza nadima ala ishratihima as-sabiqati al-mujibati lil-firaq wannan idan sun yi nadama akan zamantakewarsu ta farko da ta gabata wadda ta wajabta musu su rabu ma'ana kowa ya nadama to ai dama ke ce ni na dauka dama abun gashi ita ma ta ce a'a kai ne kai kaza dama ba dan wannan halin da ka dauko bane da ban nemi mu rabu ba to sai ai nadama kuma duk sai a fahimci juna a ce to shikenan a rufe wannan kofar sai a sake sabon lale a sake sabuwar rayuwa wadda ba za a sake irin waɗancan laifukan ba shi ya tsaya da haƙƙi inda laifinsa ne bai cika zama a gida ba yana yawace la'alla ma yana neman mata sai ta nemi ita ba za ta zauna da shi ba har aka yi irin wannan rabuwa aka yi ɗaya aka yi biyu aka yi uku to shikenan ya dawo ya nadama cewa to daga yanzu ba ni da wata sai ke ba inda za ni kaza da kaza ne in ita ce take zaginsa ko take ci masa mutunci har ya sake ta sau irin wannan ita ma ta ɗauki cewa to babu kuma irin wannan abu da zai sake dawowa insha Allahu mu yi nadama mu daidaita kuma a yi sabon zama da waɗannan abubuwa ba za su sake dawowa ba to sai ce wa azama kuma su yanke hukunci su yanke a zuciyarsu su yi niyya an yubdila ha su musanya waccan rayuwar ta baya bi ishratin hasanatin da wata rayuwar ta zamantakewa mai kyau su yi alƙawarin za su yi wannan fahuna la junaha to a nan wurin babu laifi alaihima a kansu fit taraju'i idan suka koma wa juna suka sake aure kaga wannan ya nuna mana ashe kenan aure ba a yin sa haka kawai ana yin sa ne bisa yarjejeniyan nan kuma sannan kowa ya yadda zai bi wa dan uwansa haƙƙinsa to sai ce wa mafhumul ayatil karimati mafhumul mukhalafa na wannan aya mun sha magana akan mafhumul mukhalafa yau abinda zaka fahimta daga wannan abinnan lafazi sabanin wannan lafazin an ce idan an yi kaza to sai ka fahimto to idan ba ai kaza din ba kuma me hukunci yau to shine sai ke cewa wa mafhumu al-ayatil karima annahuma abinda zamu fahimta daga wannan ayar shine cewa su waɗannan mutum biyu dawa mijin farko da wannan mata da wani ya sake ta duk yanzu ku fada ku dauki misalin haka dan afi ganewa tunda zancen koman su ake bayan ta je ta aure wani yauwa to idan annahuma illam yadhunna an yuqima hududallahi in ba su da zato a zuciyarsu mai ƙarfi cewa in sun dawo din ma za su bi dokokin Allah suna ganin in sun dawo ma dai hali ne yauwa hali ba zai canza ba za a iya dorewa da rayuwar yadda Allah ya tsara yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba kowa a bashi haƙƙinsa ba bi an ghalaba ala dhannihima su kowa a samu zaton kyakkyawa mai ƙarfi mai rinjaye annal halas sabiqata baqiyatun ya zama cewa a zuciyarsu kowa ya ji cewa kai halin nan fa na baya abinda ya ja mana rabuwar can ta farko to fa har yanzu yana nan in suka zaci wannan wal ishrati sayyi'a ghairu za'ila wannan mummunan zaman na da shi ma har yanzu bai gushe ba to anna alaihima cewa akan su fi zalika janahan to suna da laifi in suka ce za su koma mun gane ma'ana kenan wannan shine mafhumin ayar tunda Allah subhanahu wa ta'ala ce waye fala junaha alaihima ko a an ya taraja'a in zanna an yuqima hududallah ba laifi a kansu su koma wa juna su sake aure in suna da kyakkyawan zaton cewa
me za su tsaya da dokokin Allah wannan sharadin yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi ma'ana za mu kalle shi cewa in ba asun ba su da wannan zatan fa in suna ganin cewa wannan halin fa zai wahala ya canza in suna ganin cewa mai hali ba zai daina halinsa ba to ashe kenan me ashe akwai laifi a kansu in suka koma din kun gane abin shine ma'anar mafhumin mukhalafa din to sai yake cewa ina ne لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله لمن دكان الأمر إن أمرن الله بيسأل تكين سبا كو إن لم يقم فيها أمر الله إن بأسأل أمرن الله تكين سبا دك لمرن داكوي إن بأسأل أمرن الله تكيبا ويسلق بها طاعته كما أشغى أن يريو على داء تو لم يحل الإقدام عليها تو بحلت با a shiga wannan ma'ana abin da yake so ya ce duk wani abu da za ka yi a matsayinka na musulmi in har ba za a samu bin Allah a cikin wannan abun ba in har ba za a bi umarnin Allah a cikinsa ba za a bi hanyar da Allah yake so ba to ka bar wannan abun wajibinka ne ba sai maganar wannan auren kawai ba duk abin da za ka yi ka duba ka gani ya halatta ya dace da umarnin Allah ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi to je kai bai dace ba bai halatta ba to bar shi domin ku ba za ka samu alheri a cikinsa ba yawa to sai ce wa fi hada a cikin wannan maganar har yanzu yace dalalatun akwai abin da ke nuna mana ala annahu cewa yanbaghi lil insani ya kamata ga mutum idza arada an yadkhula fi amrin min al umuri in zai shiga wani lamari daga cikin lamuran rayuwa خصوصا مسمن الولايات الصغار والكبار شغبانشي كرامي ده بابا يوما ان زي شiga wani lamari ko na shugabanci na al'umma karamin shugabanci ne ko babban shugabanci ne limanci za a bashi shugabancin gari za a bashi sai amma local government gwamna zai shugaban kasa ko me zai shiga ciki nazara fi nafsihi farkon abin da zai ya kamata ya dubi kansa ya dubi kansa yayi dirasar kansa kafin ka baiwa wasu kana ce wasu baka shawara za kai kaza ka dace ko baka dace ba kai din ka duba kanka kai tunani kai wa kanka hisabi na dace in yi kaza an ce misali zo za a sa ka limamin a unguwa kaza sai ka duba ka gani na iya karatun alqur'ani yadda ake so na je gun malami na koyi karatu na san karatun alqur'ani komai na san hukuncen sallah kuma na iya hakuri da mutane zan iya zama da su sai kai wannan in kuma babu waɗannan kai da kanka sai ka ce gaskiya fa ni ina ga wane yafi dacewa da Allah ku ba shi ni ban dace ba wannan kai wa kanka adalci to haka nan shugabanci na siyasa na shugabancin rayuwa sarauta ce mai unguwa za a baka dagaci za a baka hakimi za a baka ka duba ka cancanta ko baka cancanta ba zabe za a saka waɗanda za su ayyana ka su ce zo ka shiga takara kai ma ka duba kanka ka dace ko baka dace ba in baka dace baka yi wa kanka adalci ka koma gefe yau in ba haka ba za ka sa kanka abinda sai ya zama cewa ka zo ka kasa ba da haƙƙinsa kuma kai za ka zargi kanka saboda dama can baka cancanta ba domin duk abu irin waɗannan yana da sharuɗa duk abinda yake sunansa shugabanci yana da sharaɗi ba haka ake yinsa da ka ba shugaban ana buƙatar yana da siffofi misali in jagoran al'umma ne yana buƙatar mai hazimiya da ƙarfin zuciya da adalci yauwa da kuma wato san gaskiya da bin gaskiya da bin Allah ya zama kana da alaka mai kyau da Allah in baka da wannan Allah madauki ba zai baka taimakon da zaka iya jagorancin al'umma ba Allah madauki ya taimaka mana don haka ashe kenan duk abin da zaka yi na shugabanci to ka duba kanka sai ce fa irra amin nafsihi quwwatan ala zalika in ya kalli ya duba yaga cewa yana da karfi a kashin kansa ya duba cewa yana da karfin zuciyar da zai iya wannan yana da karfin jiki in abin jiki ake nema kamar da al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa shugabanci na al'umma ba a san mutum mai rago wanda sai mutane a komai sai ya nemi shawara yadda zai yi mun fahimci wannan akwai buƙatar mutumin da yake yana da ƙarfin zuciya da kansa zai yanke ai kaza amma kuma banda zalunci yauwa kada ƙarfin zuciyarsa ya kai shi zuwa ga zalunci ko jin cewa kuma kowa bai iya ba sai shi kowa bai fahimci komai ba a duniya sai kai wannan ba daidai bane dole duk ƙarfin zuciyarka kana buƙatar shawara domin ba wahayi ake maka ba ba annabi bane don haka akwai inda zaka yi kuskure sai ka nemi wasu su zagaye ka waɗanda yake ka yarda da hankalinsu su ma za su baka shawara amma idan ya zama asali ba ƙarfin zuciyar to wannan shine Imam Ahmad yake cewa bai kamata ma duk wanda ba shi da karfin zuciya ma ya zama shugaba ba ya zama matsoraci yadda komai zai ba zai sa hannu a kowace takarda ba sai ya kira wani ya ake yin kaza ne ya kuka saba yin kaza komai sai an yi meeting sai ya ji ra'ayin wasu sannan yayi wannan ba shugaba bane yawa to amma kuma in an sami karfin zuciyar to dole a hadu tare da adalci in ba adalci ba ilimi to abubuwa duk ba sa tafiya domin duk abin da ke ruguza al'umma dama me da zalunci ne da jahilci haka dan adam yake innahu kana zaluman jahula in dan adam yana da zalunci yana da jahilci to ba abin da ba za a yi ba marar kyau amma in akwai adalci to a sami ilimi kuma a sami shawarwari to abubuwa za su yi kyau dan haka dai kowa ya duba kansa wa wathiqa biha kuma ya gamsu da kansa akan abin wathiqa wuthuqi anan abin da ake mai ka zama kana da confidence akan kanka shine ma'anar abin wuthuqi dan akwai mutanen da za ka ga daga an ce wani da Allah ana tunanin za a baka matsayi kaza ko za a baka mai unguwa ko shugaba ko limancin unguwa kaza sai ta yawa yana neman ra'ayin mutane kuna ga ko na dace ni ina ga kamar ban dace ba to shikenan ka tafi baka dace ba amma in har kai baka san baka dace ba sai ka tambayi mutane su gaya maka baka dace ba to baka dace ba yauwa ya kamata a ce a zuciyarka kana da gamsuwa cewa wannan abin da ake so zaka iya shi zaka bada haƙƙinsa saboda kai ka san kanka kuma babu dan adam din da bai fi kowa sanin kansa ba idan mutun ya zauna ya zama cewa wai abokinsa ne yafi shi sanin kansa to wannan alama ce ta cewa shi dolo ne ko ba haka bane yauwa dolo shine wanda akwai abubuwansa komai kowa ya sani har yadda wasu ne za su yi meeting su ce a wani ba zai iya kaza ba ni na tabbata kaza ne saboda komai nasu a buɗe yake amma wanda ba dolo ba ba komai yake gaya wa mutane ba ma sai abin da ya gamsu ku sani za ku sani zaka shi ya san kansa zai iya kaza ko ba zai iya ba waɗannan dai abubuwa ne da suna da alaka da ilimin psychology ilimi ne da yake da amfani ba harkar boko ce kawai ba mutane su rika karanta yana nan da larabci ana karanta sunansa ilmun nafs ilmun nafs a larabci yana da kyau ka karanta shi zai ilmantar da kai yadda kai kikkiawan mu'amala da mutane ka san halin mutane ka san yadda dan adam yake tunani saboda kilar jikinsa da kuma yadda halayensa suke da yadda kuma wasu abubuwan al'awamilul kharijiyya suke masa tasiri sawa'un bi'a yadda environment ke masa tasiri yadda tarbiyya take masa tasiri da duk waɗannan abubuwa shi yasa yake da alaka da ilimin tarbiyya a wurin da ake karantar da tarbiyya Allah madauki ya kara mana fahimta don haka dai wannan ya nuna mana sai yake cewa fa in ra'a min nafsihi quwwatan ala zalika wa wathiqa biha aqdama in mutun yaga cewa yana da karfin zuciya da zai iya wannan abu kuma ya gamsu da kansa cewa zai iya aqdama to ya ci gaba kawai ya tawakkali ga Allah ya je yayi wannan abun da aka ce yazo zai yi wa illa in kuwa ba shi da karfin da zai iya wannan abu sai ce ahjama shikenan ya koma gefe ya ba wa mutane in an ce ahjama shine ya koma baya ya bar wasu su yi gaba to sai yake cewa wallama wannan a ina ya samu wannan maganar ne wannan ilimin da malam ya gaya mana daga ina istinbat din ta maganar in zanna an yuqima hududallah daga nan ne cewa idan sun zaci cewa suna da kyakkyawan zaton za su tsaye da dokokin Allah to za su je su yi wannan abu in kuwa kana zaton ba za ka iya ba kaga kuwa abin da ya shafi bin doka mutum kowa ya san rauninsa misali ai dan adam zai iya cewa ni abin da ya shafi kuɗi kar ku damu ku bani ajiya kamar da annabi yusuf ya faɗa inni hafizun alim ko yawa wani kuma ya ce za a iya cewa abin da ya shafi mata za a iya bashi tsaron mata misali nake ba ba yau ba wai a ce hakan tabbas ba saboda me zai faɗi wannan saboda shi ya san kansa yana da dirasar rayuwarsa ya san halinsa ya san gogayyar da ya yi ayyuka iri kaza ba a taɓa kama shi da laifi kaza ba misali in harkar kuɗi ne don haka kuma mutane su ne masa shaida akan cewa amintacce ne ko kuma yana da kuɗi shi yasa in aka zo ko ƙungiya za a yi za ana neman tirajara galibi wani iri ake nema mai kuɗi ake nema saboda shi mai kuɗi ya fi kowa kyakkyawan zato akan zuciyarsa cewa ba zai ci kuɗi ba saboda yana da shi wasu kuma za su iya kallon abin ta wani gefen cewa to ai mai kuɗi ya fi sanin daɗin kuɗi lokacin da ya rasa kuɗi zai amfani da kuɗin wasu ya ce zai samu kuɗi ma'ana daga baya kuma ya ce zai dawo da shi to duk da haka dai in an neme su ya fi kowa sanin kuma saurin a dawo da su sabanin wanda ba shi da komai in kuka ba shi ajiya in ya cinye to lokacin da aka ce ana nema ba shi da abokin da zai iya ba shi kawo min da Allah kafin gobe ba shi da shi saboda an san ba shi da shi to wannan abin da ake nufi kenan duk abin da zaka shiga kai ka san kanka ka dace da wannan gun ko baka dace ba yau mutum ya san raunin sa yana da rauni a gun kudi yana da karfin zuciya a gun mata yana da karfin zuciya a iya hulɗar jama'a ya iya wato hakuri da mutane wani kuma zaka ga baya san zama cikin jama'a akwai mutumin da bai saba da jama'a ba da ka sa cikin jama'a in ya zauna ma sai dai ya shiru su suke magana shi baya yi wani kuma in ba a cikin jama'a ba ba zai iya rayuwa ba sai kaga cewa nan da nan ya iya tafi da mutane kuma wani kana ganin san aka ce shugabanci ne ma zaka ce wane ya fi cancantar ya shugabanci domin ko ana zaune in ana zancen ra'ayi mai karfi wanda za a yi amfani da shi zaka cewa shawara mai karfi ta fi zuwa daga gunsa ina jin ai duk mun san waɗannan abubuwa in kuna zaune da mutane zaka san cewa wane in ana neman shawara kafin ya tunani ma ya kawo shawara sai an dade to irin wannan baya dacewa da shugabanci amma wanda duk zama da aka za a ga cewa shawara mai kyau a wuri ya fi kawo ta sau da yawa daga an ce a cikin mutum biyar in ana zaune me ya kamata me sai ka ga kowa ya juyo ya kalle shi saboda me saboda ya saba in aka nemi irin wannan abun ba mai fidda su dama a irin wannan hali sai shi to wannan shugaba ne ko an nada shi ko ba a nada shi ba to irin waɗannan abubuwan yana da kyau mu fahimce su to shine da yake faɗa nan in mutum yana da zato mai ƙarfi cewa zai iya haƙuri ya bi dokar Allah to shikenan sai ya ce to ke dawo mu zauna tare sai a sake ɗaurin aure in kuwa ko shi ko ita suna zaton ba za su iya ba to sun san kansu su koma baya su kyale matan nan ta ci gaba da ko ta je ta nemi wani miji din to sai ce wallan ma bayyana Allah ta'ala yayin da Allah maɗaukaki ya bayyana hadhihi al-ahkama al-azimata bayan ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce manya-manya قال سيتي وتلك حدود الله ودنن ابوبوا da kuka ji iyakokin Allah ne shari'o'in Allah ne ay shara'ihu allati haddadaha wa bayyanaha wa waddahaha wadannan dokokin Allah ne da shari'o'in su da shari'o'in sa wadanda ya iyakance su ya sa musu iyaka sannan ya bayyana su ya kuma ya zancen su uru-uru kowa ya fahimta yawa shine sai yace yubayyinuha ga su yana bayyana muku ne liqaumin ya'lamuna amma fa yana bayyanawa ne ga mutane masu ilimi ga mutane masu ilimi ba a ce ga jahilai ba sai ce ga masu ilimi ake wannan bayani sai yake cewa li'annahum humul muntafi'una biha domin masu ilimi sune masu amfanuwa da abubuwan nan da ake faɗi annafi'una li ghairihim kuma masu amfanar wasu su wanda ba shi da ilimi ba zai amfani kowa ba ba zai amfani kansa ba yawwa to shi yasa yake fadin cewa nan ana magana ne da masu ilimi yace wa fi hadha min fadilati ahli alilmi kun ga a wannan magana da yace li qaumin ya'lamun akwai falalar ma'abuta ilimi ma la yakhfa irin abinda ba dama ya boyu ka fahimce shi ma'ana kowa ya fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala tunda bai ce lil muttaqin lil mu'minin lil muslimin lil muhsinin للمجاورين بعضهم بعضا بفدي wadannan ba sai ce li qaumi ya'lamun ga mutane masu ilimi to yana akwai nuna cewa lalle masu ilimi suna da falala ko idan ba falala ba za a yi ba Allah kuma dauki a wurare da yawa dama ya nuna falalar ilimi har shaida akan la ilaha illallah kun ga da suwaye da masu ilimi shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa sai ce me wal mala'ikatu wa ulul ilmi idan da ma'abuta ilimin ba su da muhimmanci da a ce daidai suke da kowa da ba buƙatar a ambace su a hada su da mala'iku wajen shaida akan la ilaha illallah da ba su buƙatar da sai a bar mala'ikun su kadai ko kuma a kawo wasu tare da su waɗannan malaman a ce mala'iku tare da masu kaza da jahilai da mutanen gari da kowa da kowa Allah bai haka ba ashe kenan masu ilimin suna da daraja ta musamman kamar da kuma yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daukaka masu imani daga cikin ku yana kuma daukaka waɗanda aka baiwa ilimi daraja ba kaɗan ba darajoji masu yawa to don haka ashe kenan mai ilimi daban yake da wanda ba shi da ilimi gashi ne da malam alki ya gaya mana har yanzu inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ai malamai a cikin bayin Allah sune kawai suke tsoron Allah domin me su suka san Allah su suka san me Allah wane ne Allah ya haƙin sa yake kamar da kuma mun sha bayanin da ace ma'anar wannan ayar shine kuma cewa duk wanda kuma yake da tsoron Allah malamai suna cewa kuma shi ma malami ne kun gane wannan saboda kada wasu su ce in an ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sai mun ce shi ba malami bane bai san komai ba to baya tsoron Allah malami suka fassara wannan cewa daga cikin ma'anoninta kuma shine har yanzu idan har kana da tsoron Allah yadda ya kamata to kai malami ne koda ba ilimin halal da haram ka haddace ayyuka kawo hadisai ba ka dai san ubangiji da haƙoƙinsa tunda kana tsoron sa ashe kai malami ne don haka ashe kenan kar mutum ya tsammaci cewa wai sai ya haddace qur'ani ya haddace ayoyi ya zama malamin hadisi malamin fiqh ya san komai da komai sannan zai samu tsoron Allah ba haka ake yi ba yau amma samun tsoron Allah ba zai yiwu ba sai da wannan ilimin wannan qadrun da ake bukata na samun takawa da samun tsoron Allah shine ya zama cewa kana girmama dokokin Allah ka san su ba kuma bisa jahilci ba yawa to duk da haka dai in kuma ka koma dai kuma can karshe za ka gani hakikanin kuma sanin Allah fa idan baka yi karatun ba kuma baka san shi ba yawa dan haka dai ana nan a koma dai ai karatu yawa sai ki shalli anna Allah ta'ala ja'ala tabyinahu li hududihi khassan bihim domin ku Allah ya sanya bayanin da yayin haddin shari'o'insa ya sa shi ga waye khassan bihim ya kebance su waɗannan malamai wato ma'abuta ilimi da shi wannan bayanin nasa bai ce yana bayyana wa jahilai ba domin jahilai an bayyana musu ma ba za su gane ba jahili yana da matsala kamar da Imam Shafi'i ne ke cewa dangane da abin da ya shafi munazara ta ilimi ana tattaunawa babu mai wahal da kai irin jahili in aka ce za ku jahili ya yadda da wani abu nasa misali ko yanzu ka ce kana so ka gamsar da jahili akan ya zo ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haddace ayoyi ka haddace hadisai za ka yi ta bayani jahili ba abin da zai fahimta na ayoyin nan ko hadisi yawa saboda wanda za ka fi jin daɗin tattaunawa da shi in ka haddace ayoyinka da hadisanka shi ne malami yawa shi yasa jahili ya fi shiryuwa da misalai da kwatance haka ne ko ba ka bane yau kai ta ba da misali kai ta ba da kissoshi da labarai amma kana kawo ilimi ba zai fahimce ka ba to don haka in ana zancen shari'a da malamai ake magana to sai yake cewa wa annahum al-maqsuduna bidhalika kuma su masu ilimi su ake nufi da wannan bayani wa fihi a cikin wannan har yanzu akwai anna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu min ibadihi ma'rifata hududi ma anzala ala rasulihi wattafaqquha biha nan wannan abun a cikin nan Allah madaukaki mun gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana so daga bayinsa ma'ana bayinsa a same su cewa suna da ma'rifatu hududi ma anzala ala rasulihi suna sanin haddin abinda Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ashe Allah yana son bayinsa ya zama suna sanin haddudinsa wattafaqquha biha kuma sannan su karatun fiqhun su nemi ilimin waɗannan abubuwa din wannan yana nuna mana ashe kenan wajibi ya ƴan uwa musulmi mu tashi mu nemi ilimi yawa wajibi a tashi a nemi ilimi ayi karatu mai zurfi mai fadi da za a fahimci haddin Allah subhanahu wataala a fahimci abinda yake fadi a duk ayoyinsa kuma a gane abinda yake ambatawa to wannan karshen abinda ya kawo mana kenan na waɗannan ayoyi ko wannan aya guda ɗaya abinda ke gaba shine wa idza tallaqtumun nisaa'akum wannan ina ga mu bacci zuwa darasin gaba sai mu tashi akan ta kafin wannan lokacin sai mu ji wani abu na fa'idoji na wannan aya da muka samu didide yan kadan ne wasu kuma sun shiga cikin abin da na ambata mana a wannan darasi daga cikin fa'idoji da zamu fahimta a wannan aya shine duk matar da mijinta ya sake ta saki uku ta zama me ta zama dangane da shi haramu ko hatta tankiha zaujan gaira wannan gayar da Allah madaukaki ya faɗa dole ya amfani da ita cewa har sai ta auri wani mijin wanda ba wannan ba aure kuma wanda iri sahihi aqdan ko mutawaffir ash-shuruti sannan kuma ya zama an samu wata'i a cikin sa yawa na biyu اطلاق المراجعه على عقد النكاح والمراجعه نايبا wannan shi ma nayi magana akan sa lafazun muraja'a in kana karanta littafin fiqhu amma laman fiqhu suka ce raja'aha me suke nufi yame da ita ma'ana kome yawa to a qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo wasu malaman sun fada yana da ma'ana uku lafazun muraja'a ma'ana ta farko ita ce wannan muraja'ar da malamai suke faɗi cewa kome amai da mace na uku na biyu kai shine saban daurin aure a sake daura aure da mijin farko bayan miji na biyu ya saki mata to da mijin farko da ita wannan mata su sake daurin aure in sun yadda da juna sai su sake komawa wannan shine ma'anar me muraja'a ma'ana ta biyu wannan kuma dalilin ta shine wannan ayatu mukarrata ko fala junaha alaihima an yataraja'a yawa na uku akan mazhabar waɗanda suke a cewa idan aka yi saki sakin da ba daidai ba to in an kira shi ma muraja'a to abinda ake nufi da shi wani nau'i ne daban na muraja'a abinda suke nufi shine akwai hadisin Abdullah ibn Umar da ya saki matarsa tana cikin haila ko mun san shi musu lokacin ba zai ishe mu mi wannan bayanin ba akwai magana da naso in yi akan wannan matsalar la'alla ma jinkirta ta to zuwa darasin gobe kan abin da ya shafi shin nau'i na saki na bid'a sakin bid'a da sakin sunna za mu fara da shi gobe insha Allah kafin ayoyi menene sakin sunna menene sakin bid'a kuma me siffofin kowanne me ka'idojin la'alla mu samu lokacin da zamu karu da wasu abubuwan a ciki to a cikin wannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar lokacin da ya saki matarsa tana haila sai Umar ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya masa muru falyuraji'ha ku umarce shi ya maida ita to malamai akan tattauna wannan hadisin kun san akwai maganar cewa shi sakin bid'a in an yi shi yayu koko bai yu ba za mu tattauna gobe miji ba na so dai mu zulfafa ciki amma dai za mu faɗi abin da malamai suka faɗa sama wanda suka ce bai yu ba suka ce ai tunda sunan sa bid'a annabi ko sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu in sunan sa bid'a to fa huwa raddu to cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai gaya masa ya maida ita idan sai malaman da suka ce wannan sakin yayu suka ce to ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a maida ita me ya kawo kome idan ba saki bane sai waɗancan suka ce a'a wannan wani istilahi ne daban da annabi yake nufi muraja'a dama ba lalle irin ta mustalahun wannan ta malamai ake nufin muraja'a ba dama an tana nufin wani abin daban kome nan yana nufin kome kawai ta koma gun mijinta ba kawai zancan saboda saki bai yi ba wannan dai mazo kansa nan gaba abu na uku bai halatta a yi muraja'a ba idan mutanen su ma'auratan biyu suna da kyakkyawan zato cewa ba za su iya zama da juna yadda ya kamata cikin haƙuri ba in akwai wannan zaton to kar a koma in mun san cewa ko in sun san cewa ba za su iya zama da junansu ba yawa na hudu al-iktifa'u bidh-dhanni fi al-umuri al-mustaqbala al-amuran da suke na nan gaba za su auku ana wadatuwa da dhanni adh-dhannu al-ghalib ba a neman yaqini shi yasa malamai har suke cewa akan wannan akwai wata ka'ida da suke istinbati idan mutum ya rantse nan gaba zai wani abu kuma azatansa mai kyau yana zato mai karfi cewa zai yi mun gane wannan to idan ya zama abun bai yiwu ba wasu suka ce ba zai kafara ba saboda ya gina abun ne akan azzannul ghalib ko misali labari ne ba aiki ba in aiki ne dama wannan shine gefen cewa zai kafara misali labari ne cewa abu kaza zai auku ne kaza a zatona mai kyau to in na rantse in abun yazo bai faru ba ba za a dauki ba za a kama mutum da laifi ba saboda me ya gina shi ne akan adh-dhannul ghalib wadh-dhannul ghalibu yuktafa bihi fil umuri almustaqbala kamar yadda malamin suka cewa to dole mu tsaya anan mu saurara insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan ayata 231 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara tabbatar da mu akan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ba mu haƙuri da juna Allah ya taimake mu a wannan wata ya samu cikin salihan bayinsa da zai yanta su daga cancantar shiga wuta zuwa cancantar shiga aljanna Allah ya ba mu gamdakatar din yin aikin kirki Allah ya raba mu da zunubai da sabawa Allah subhanahu wataala ya sa kuma mu samu wannan kyakkyawar tarbiya a wannan wata daga farkon sa har ƙarshe kuma halayen mu su ci gaba a haka har zuwa ƙarshen rayuwa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ودن دا سكي نمي الدعاء كما متعني ديوا سربوتو نيمان أي موسو الدعاء أكام موسو أبو بوا دداما منافات الله مدوككي يبيا موسو بكاتون سنة الهيري وندا لروروني نسكي سكي الله ياي موسو لرورورنا ko akan su ne ko akan yaya ko akan mazajen su ko akan matayen su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa bukatarsa ta alheri sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad